الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata. Na'am.
Wato, alwala ta nazila ana iya tsalla da tsallar gida, kuma alwala ta tsalla da naija ana iya tsallar tsalla da
gida. Wai tambayar ɗan uwa dangane da alwalar da ka yi domin tsallar nafila, shin za ka iya tsallatar tsalla ta farilla da ita? Ko arwallar da kai domin sallar gawa, shin ya halatta a yi sallah ta farilla da ita? Lalle akwai magana ta wasu daga cikin malaman Malikiya wanda suka bambanta cewa akwai arwallar da yake halatta ka yi sallah ta farilla da ita, akwai arwallar da baya halatta ka yi sallah ta farilla. Shine suka yi misalin kamar mutumin da yayi arwalla domin dafa alqur'ani, suka ce bai yiwuwa ya sallata farilla da sauransu, illa kasancewar babu wani dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya bambanta cewa ga arwallar da aka iya sallata farilla da ita, ga arwallar da baya halatta a yi sallata farilla. Duk lokacin da ka ce kaza ake ko ba a kaza, dole ka zo da dalilin da ya bambanta. Illa kasancewar abinda za mu iya cewa arwalla ɗaya ce ba za ka yi sallah ta farilla da ita, ita ce arwallar da aka ma mai janaba rangwame idan yana buƙatar ya kwana da janaba, to wannan ana buƙatar kada ya kwanta in har bai samu yin wanka ba to yayi arwalla. Kamar yadda Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta rawaito mana hadisi cewa a duk lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam janaba ta same shi, yana nihin ya kwana da janaba, Aisha ta ce baya bacci sai yayi arwalla. Don haka sunna ce mustahabba ga duk mutumin da yayi arwalla domin kasancewar yana da janaba ya dan sauƙaƙa wato datti na janaba wanda ke tare da shi, wannan arwalla ba a sallah ta farilla da ita. An gane ku? Amma duk wata arwalla, in dai arwalla ce wadda aka zo da ita akan ka'ida ta shari'a, to babu dalilin da zai ce ba za a yi sallah ta farilla da ita ba. Don haka arwallar da kai domin sallar gawa ko domin dafa alqur'ani da sauransu ya halatta ka sallaci sallah ta farilla da ita. Na'am. To yi daya.
Wani ba Allah ya zo da misali kuma kai ka sai ba ni hawo. Ba matsayin shi kamar dai ba kudi. In ce mu ya tsaye je a cikin hawo. Yanzu da Allah sai ka dubi da ku sa ta. To ni ne nake ji da anya. Sai na hudu wadda kayan nafina kuma wadda jika goma a gudina, to kuma hanyar zai da jima ya dai zai.
Wai mutum ne yake da haƙƙi a wajenka, kai kuma ka buga ka rasa inda yake, yaya za ka yi da wannan haƙƙi na shi? Shi ne tambayar kawai. Mutum yake da haƙƙi a wajenka, in ma mutum ne ya baka amshi ajiye mu, ko kuma kasancewar ba shi ne mutum yake binka, ka buga sama ka buga ƙasa ka rasa ina yake, balantana ka sadar masa da haƙƙinsa. A nan malamai suka ce iya abin da za ka yi shine sai ka sarrafa wannan haƙi nashi akan wata fuska daga cikin fuskoki na ayyukan alkhairi. Ubangiji ta'ala zai sadar masa da haƙin sa. Amma ka tabbata koda ka sarrafa wannan haƙi nashi a wata fuska wanda shari'a ta yarda da ita, ran da ya bayyana ya nemi haƙin shi dole ka bashi haƙin sa. Kamar misali mutumin da yake bin ka bashi Allah ya masa rasuwa, ba kai baka san ba sai ina ne, baka san ba wasu magadan shi balantana ka je ka ba su haƙƙin shi, to anan shine sai ka sarrafa wannan dukiya wata hanya wadda take ta alkhairi, Ubangiji ta'ala zai sadar masa da haƙƙin sa. To amma in yana raye duk lokacin da ya bayyana ya nemi haƙƙin sa dole ka ba shi haƙƙin sa. Kar mu manta hadisi ya gabata tun a cikin babu tauba, hadithin mutum uku wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa mana cewa suna cikin tafiya, dare yayi sai suka fake a cikin wani kogon ko kuma girgije ya taso, suka rasa inda za su fake sai suka fake a cikin kogon wani dutse, shigar suke da wuya wani fan dutse ya faɗo sai ya toshe bakin kogon, wanda junansu ya faɗa ga juna suka ce ba abin da zai fitar da ku daga cikin wannan ƙangi face sai ku roƙi Allah da kyawawan ayyukanku, ma'ana ku yi tawassuli da wani kyawawan aiki daga cikin ayyukanku domin neman fita daga cikin wannan ƙunci. Wanda na farko ya tashi ya yi tawassuli da biyayyar da yake ma mahaifansa, na biyu ya yi tawassuli da kame kansa dangane da ayyukan safo, na uku ya tashi ya yi tawassuli da rukun amana ya ce ya Ubangiji na ɗauki wasu ma'aikata aiki sun gama aiki kowa na ba shi haƙƙinsa, ya ce sai mutum ɗaya ya ƙi karɓar haƙƙinsa ya bar mun, wannan haƙƙi nashi na ci gaba da tattala shi sai da aka wayi gari na cika jeji da shanu da raƙumma da tumaki da awaki da bayi, zuwa wani lokaci sai ya dawo sai ya ce bawan Allah ka san ni ko wane ne, na ce masa sai ka faɗa, ya ce ai ni ne ɗaya daga cikin wasu ma'aikata da ka ɗau aiki wani lokaci, mun gama aiki kowa ka ba shi haƙƙinsa, ni na rena nawa ban amsa ba, saboda haka yau na dawo ina buƙatar haƙƙina. Ya ce masa to duk dukiyar nan da kake gani gaba ɗaya haƙƙinka ne, sai ya ce kar ka yi izgili da ni, ya ce wallahi ba na izgili da kai, duk dukiyar nan da ka gani gaba ɗayanta wannan haƙƙi naka ne. Ya kore wannan dukiya gaba ɗaya ya ce daidai da ƴar akuya bai bar mun ba, ya ce ya Ubangiji na in har na riƙe wannan amana saboda kai, ya ce ya Allah ka fitar da mu daga cikin ƙuncin da muke. A shahida a nan, idan mutum yana da haƙƙi a wajenka baka san ba inda za ka neme shi ka sadar masa da haƙƙinsa, in ka iya sai ka ci gaba da riƙe wannan haƙƙi nashi ka ringa tattala shi, in ba za ka iya ci gaba da tattala masa wannan haƙƙi to sarrafa shi akan wata fuska ta alkhairi, in har baka haɗu da shi ba har mutuwa ta cin maka, Ubangiji ta'ala zai sadar masa da haƙƙinsa. Amma duk ran da ya bayyana ya nemi haƙƙinsa dole ka sadar masa da haƙƙin shi. Na'am. Na'am, je ka wata tambaya ta daban. Na'am.
Shi kuma wannan wani ne ba Allah ya zo da shi. Yace kaba wannan matsalar ruwa da aka samu da
yau. Na'am.
Sai wanka ka kama shi. To ruwan wanka ne kama shi, akwai ruwa irin wannan da kuma wannan Allah sai. Shin da cewa dai an wanke shi. Amma kuma ya tsaye shi kuma ba a kudin abin mai da ruwan ya yi wanka da shi, kuma shi ne yake so a ba shi
kasa. Ka'ida, ruwa yana da sifofi guda uku. In ka tabbata ba ɗaya daga cikin sifofinsa guda uku, ɗanɗano da ƙanshi da launi, in dai bai canza ba to wannan shi ne wanda ake amfani da shi a cikin ayyuka na ibada. Amma in ka tabbata ɗaya daga cikin sifofinsa guda uku ya canza to wannan baya halatta a yi aiki da shi a cikin ibada, ko ka yi amfani da shi wannan ibada ba ta yi ba, shi ne ka'ida. Akwai hadisi amma ba ifi ne, kamar yanda Ibnu Majah ya fitar da shi, malamai sun raunana hadisin, amma ijma'i ne na malaman al'umma tun daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har izuwa yau, ruwa yana da sifofi guda uku, in dai ɗaya daga cikin sifofin guda uku ya canza launi ko ɗanɗano ko kuma ƙanshi, to baya halatta a yi amfani da shi a cikin ibada. Wai ɗan uwa yake cewa mutum ne ya yi mata saki uku, da ya mata saki uku ta je ta yi auren karya dal, wai ya sake aurenta, shin wai in ya mata saki ɗaya wai saki biyu suna nan, hallo baya halatta ya koma zama da ita sai ta sake wannan? Haka malaman malikiya suka faɗa kamar yadda yake cikin irshadus salim, amma babu wani dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake in kama mace saki uku ta karye dal ka aure ta, in ka sake sakin ta saki ɗaya wai baya halatta ka sake auren ta sai ta sake yin wani aure. Na'am. Na'am. Wai misali idan kana da mace biyu ko sama da biyu, yanda kama wannan alkhairi ka kyautata mata, ita ma wanci sai ka kyautata mata. Mu gane adalci tsakanin mata ga dukkan mutumin da yake da mace biyu ko mace uku ko mace hudu, wannan wajibi ne. Dole ya yi adalci tsakaninsu da nasi na Alkur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ubangiji ta'ala ke cewa walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal mayli fatadharuha kal mu'allaqa. Wannan aya tana tabbatar mana adalci tsakanin mata wajibi ne, har ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na barazana ta azaba a ranar kiyama ga duk mutumin da ya samu Allah subhanahu wa ta'ala halin baya adalci tsakanin iyalinsa, cewa zai tashi a ranar kiyama bangaren jikinsa a shanye, alamar kenan wanda ya yi zalunci bai yi adalci tsakanin matansa a rayuwarsa ta duniya. To adalcin a ina yake kasancewa? Adalci tsakanin mata yana kasancewa dangane da abubuwa hudu. Abu na farko shine wajen rabon kwana. Rabon kwana asali dai yini da dare ne, awa 24. In kayi kwana ɗaya a ɗakin wannan, kayi gaba kayi kwana ɗaya a ɗakin wani, wance. Amma idan su suka yi yarjejeniya suka ce mai gida mu iya abin da muke ga ya fi dacewa da mu, kwana biyu biyu ya kamata a yi, ko kwana uku uku, ko hulhuɗu, ko biyar biyar, to wannan in su ne suka yi ittifaki, to wannan dole ne ka yi adalci tsakanin haka. In kai kwana biyu a ɗakin wance, wance ita ma kai kwana biyu a ɗakinta. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, rabon kwana ba wajibi bane a kansa, da nasi na Alkur'ani, turji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilayka man tasha, haka Allah ya faɗa masa. Amma wannan khususiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Amma duk da haka manzon Allah sai da yi rabon kwana tsakanin iyalinsa. Abu na biyu wanda wajibi ne mutum ya yi adalci ga mace mai mace biyu ko uku ko hudu, wato shine wajen ci da sha. Wajen ci da sha dole ka daidaita tsakanin matarka. Akwai magana ta wasu malamai cewa idan diyar mawadaci ce wanda a gidansu ta saba cin shinkafa da makaroni da sauran abinci dai wanda yake na gari, to dole ne ka bata wannan. Idan kuma ba kauya ce wadda tuwon dawa da tuwon hatsi da sauransu, to ita ma gwalgwadon wannan abinci da ta saba ci shi za ka bata iyar talakka. Wannan magana ba ta da asali. Wadatar ka ake kallo ba wadatar su ba. Ubangiji ta'ala ne ya ce mana liyunfik zu sa'atin min sa'ati wa man qudira alayhi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alu Allahu ba'da usrin yusra. To dan haka dole ka daidaita matanka a wajen abinci. Abincin da ka ba wanci shi za ka ba wanci. A nan ne muke nihin daidai yadda ka ba wanci haka za ka ba wanci, wajen kenan kalitekin abinci, ba wajen gwalgwado ba. Don wadda take da iya goma bai yiwuwa a daidaita ta da abincin da za a ba mai ɗaya ko wadda ba ta da ɗa. Saboda ita wannan mai ƴaƴa da yawa dole sai an bata abincin da zai wadace ta ita da ƴaƴanta. wannan ita ko wadda ba ta da ɗa ko ƴaƴanta ba su wuce a lissafa ba, ita ma gulgudan abinda za ta ci da ƴaƴanta za a bata. Kenan a wajen quality in abinci shine za a daidaita, dole yanda aka ba wannan shinkafa, wannan ita ma shinkafa za a bata. Misali bai yiwa wannan a bata shinkafa, wannan a bata dawa. Sannan abu na uku, wajen tufafi. Wajen tufafi dole ka daidaita tsakanin matanka, yanda kama wannan atamfa wax ita ma wannan haka zaka mata. Bai yiwa ka ba wannan wax wannan ka bata ja ba, dan cewa ita daga gidan talaka ta fito, wannan baya halatta. Arzikinka ake kallo ba nata ba. Wane ne aka haifa da arziki? Kowa a matsayin talaka matsiyaci ya zo duniya, kuma haka zai koma. Bangare na hudu shine mazauni. Mazauni dole mutum ya daidaita tsakanin iyalinsa, yanda ka sa wannan a cikin gini bulo da bulo, ita ma wannan haka za ka sa ta. Bai yiwuwa wannan ka kyankara mata gida, wannan kuma ka zo ka sanya ta gidan laka, bai dacewa. Yanda kama wannan gida mai kyau ka shirya mata mazauni, ita ma wannan haka za ka shirya mata. To wannan bangare hudu dole ne mutum ya yi adalci tsakanin matansa. To amma wadda tafi kyautata maka, tafi dadaka maka rai, wani ihsani wanda yake na daban, ba laifi kakan iya mata akan kyautatawar da take maka. Amma a wannan bangare dole ka daidaita tsakanin matanka. Na'am. Kamar
da aka ce ba ya arisha da mutum ya kai mutanen da za a ke ba shi mota. Ba a kowane kanin shi wanda zai ke ba. To su za a ba shi mota shi wancan ne ya kamata.
Wai tambayar ɗan uwa tare da cewa tsakanin ƴaƴa wajibi ne a daidaita su a wajen kyauta. Wannan haka ne, kamar yadda hadisi ne sahihi, An-Nu'man ibn Bashir, Allah ya ƙara masa yarda, mahaifinsa Bashir al-Ansari ya kama hannun ɗansa Nu'man ya zo da shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce ya Rasulallahi, iya abinda nake bukata ka zame mun shaida. Bawana wanda na mallaka na yi kyautar shi ga ɗana wannan Nu'man. Manzon Allah sai ya ce da shi, na ji. Shin kana da wani ɗa bayan Nu'man? Sai ya ce kwarai ya Rasulallahi, ina da wasu ƴaƴa. Manzon Allah ya ce kana bukatar sauran ƴaƴanka su maka biyayya su kyautata maka kamar yadda Nu'man yake ma? Ya ce kwarai ya Rasulallah. Manzon Allah ya ce kowane ɗaya daga cikin ƴaƴan ka masa kyauta irin yadda kama Nu'man? Ya ce a'a. Manzon Allah ya ce to ba zan zama shaida akan kyauta wadda take ta zalunci. Manzon Allah sai ya ce fattaqullaha wa a'dilu baina auladikum. Manzon Allah ya ce ku ji tsoron Allah, ku yi adalci tsakanin ƴaƴanku, ma'ana ku daidaita su a wajen kyauta. Illa kasancewar bambanta ƴaƴa a wajen kyauta sababi ne na haddasa gaba da ƙiyayya da rashin zuciya da rashin haɗin kai tsakaninsu. Saboda duk lokacin da za ku ga cewa a cikin ku mahaifinku ya fi son wane sama da ku, to ba abinda zai biyo baya game da wannan ɗan uwan naku illa ku ɗora masa karan tsana ya zamanto abokin gabanku. To don haka koda a cikin ƴaƴanka ka fi son wani, ba a buƙatar ka bayyana. Iya abinda ake buƙata ka yi ƙoƙarin ɓoyewa. Yanda kama wannan kyauta haka za kama wannan. Don maganar cewa wannan shi babba ne, a yi masa kyautar mota ko a yi masa kyautar gida, wannan ƙarami a ƙyale shi, wannan bai dacewa, ba adalci ba ne ba. A wajen daidaitawar ba bambanci tsakanin yaro da babba. An gane ku? Har ma mata malamai suka ce ba bambanci. Wasu malamai suka ce ana iya bambantawa kamar yanda Allah ya bambanta a wajen rabon gado. Namiji in an bashi dinki biyu, mace sai a bata dinki daya. Wasu malamai suka ce to ai ba gado bane ba. Dan haka kenan in kun ce sai an bambanta, sai kun kawo dalilin da ya bambanta. Dan haka yanda aka ma namiji haka za a ma mace. An gane ko? Haka za a ma mace yanda aka ma namiji. Don haka shi wannan in ya mallaki hankalinsa an masa wata katafariyar kyauta, to wannan shi ma ai masa, in ma kai ka rike mishi ko kuma ka ba wani ya rike masa wannan kyauta, lokacin da ya shiga hankalinsa shi ma a danka masa abin da aka ba shi. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, mun shiga babi na 61, kamar yadda malamin kulla baban kamar haka, shine babul hasbi ala al-aqli min amali yadin wa ta'affuf bihi an as-su'al wa ta'arrud lil-iqa. Malam Allah ya ji kansa ke cewa wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa na ƙarin ƙarfin gwiwa da kuzari a bisa cewa mutum ya yi ƙoƙari ya ci abinci da abin da yake jikinsa, ma'ana aikinsa wanda ya sarrafa da hannunsa, sana'arka da za ka yi da hannunka, to cinka da shanka ya kasance ta ƙarƙashin wannan hanya. Ma'ana kuzari ne Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu, domin lafazin al-hasu shi ne at-tashji, mutum ya yi ƙoƙari cinsa da shansa a rayuwarsa ya zamanto sana'arsa ce ta hannun shi. Me yasa? Saboda sana'ar hannu tana ɗaya daga cikin sana'o'i waɗanda suka fi kusa da halak, illa kasancewar mafi yawan amana ta kauri daga cikin zukatan al'umma. Mafi yawan waɗanda suke da ha'inci galibi a yau za ka same su masu sana'ar hannu ne. In ka kai abinka sai an tauye wani abu ko kuma a canza a maka ba kamar yadda kake buƙatar a yi maka ba, ko kuma gaba ɗaya ma abin naka ya hallaka. Sai ya ce wa ta'affufi bihi an su'ali, da kame kai wato da wannan sana'a game da roƙon jama'a. Duk mutumin da Allah ya azurta shi da sana'a ya zamanto ya wadatu da wannan sana'a, abinda zai biyo baya zai kame kansa dangane da roƙon jama'a. Wanda kar mu manta dalilai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun gabata wanda suke tabbatar mana roƙo in dai ba da larura ba haramu ne, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke nuna mana alamar maruƙi wanda zai tashi da ita a ranar kiyama, shine zai tashi farangwal fuska kashi ba nama. Sannan hadisi na biyu manzon Allah yake cewa duk wanda yake roƙon mutane domin tara dukiya, manzon Allah yace ya san da cewa garoshin mutar jahannama ne yake roƙo, tashi ta rage in ma ya yawaita ma kansa ko kuma ya kankanta. A hadisi na uku manzon Allah yace shi fa roƙo, manzon Allah yace yago ne da mutum yake kartan fuskarsa, ma'ana kwata-kwata za a wayi gari, baka da mutunci, baka da kima a idon jama'a. To dan haka me zai kai mu mukami kanmu dangane da roƙon jama'a mu kare mutuncin mu? Shine sana'a, shine yace wa ta'affufi bihi an su'al, wato da kame kai da sana'a wato game da roƙon jama'a. Sai yace wa ta'arrud lil-iqa, wato da gujirowa da nuna zalama da hadama domin kawai neman a dauka a baka. Wanda kar mu manta hadisi ya gabata a baban da yake kusa da wannan, duk abinda zaka nuna zalama da hadama so kake a dauka a baka, to wannan haramun ne ko in an baka kamsa. Da abinda zaka roka, da abinda zaka nuna zalama da hadama a dauka a baka, manzon Allah yace ma Umar kar ka amsa, wanda hadisi ne sahihi, wanda Abdullahi dan Umar yake cewa Umar Allah ya kara masa yadda, su da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan dauki kyauta ya ba Umar. Umar sai ya ce ya Rasulullahi ka ba wanda yafi ni bukata. Manzon Allah sai ya nace ma Umar sai ya ce ya kai Umar amshi. Manzon Allah ya ce masa idan irin wannan dukiya ta zo maka ta kyauta ba tare da ka roƙa ba, ba tare da ka kwadaita ba, ka nuna zalamar a dauka a baka, manzo Allah ya ce karbi wannan kyauta ka maida ta matsayin dukiya ce taka. In ka ga dama manzo Allah ya ce ka yi amfani da ita ka ci ko ka ciyar da iyalinka, in ka ga dama manzo Allah ya ce ki sadaka da ita ka ba wani. To dan haka anan duk mutumin da Allah ya azurta shi da sana'a ya wadatu da wannan sana'a, zai kame kansa dangane da miyagun ɗabi'un nan guda biyu. Na farko ba zai ringa roƙon jama'a domin shi ma yana da abin da zai biya bukatunsa. Abu na biyu, ba zai ringa nuna zalama da kwaɗayi dangane da abin da yake hannun jama'a. Don haka a matsayinka na bawa wanda yake mumini, ya dace a ce kana da sana'a ko mun kankantarta. Shi mumini ba a san shi ba da zaman kashe wando. Idan inuwar hantsi ta ƙare kuma ya koma ta yamma, wannan ba ɗabi'a ba ce ba ta muminai. Mumini abin da aka san shi wato shi ne niyya da ƙoƙari, ya zamanto yana da kuzari, yana da sana'a, ya amfanar da kanshi, ya amfanar da jama'a. Kenan ta wannan hanya ɗaya-ɗaya za mu kare mutuncinmu kuma mu samu martaba da karama a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shi ne malam sai ya shigo da fadar Allah subhanahu wa ta'ala, fa iza quriyatis salatu fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihun. Ubangiji ta'ala ke cewa, ya ayyuhal ladhina amanu, ya ku jama'ar mu'minai, iza nudiya lis salati min yawmil jumu'a, idan an yi kiran sallah a ranar jumu'a, fas'au ila zikrillahi wa dharul bay. Ubangiji ta'ala ya ce ku tafi zuwa ambaton Ubangijinku, ma'ana ku je ku saurari kutuba, in an gama kutuba kuma ku yi sallah. Shi ne abinda ake nihi da zikirullahi a nan, kenan istima'ul khutubati was-salah, kenan sauraron kutuba da yin sallah. A nan za mu gane akwai kuskure na wasu jama'a waɗanda ba sa zuwa masallacin juma'a sai sun ji an tada iqama. Shi ne Ubangiji ta'ala sai ya ce zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamu, wato daina sana'a da zuwa masallacin juma'a akan lokaci. Ubangiji ta'ala ya ce shi yafi muku alkhairi in har kun kasance kun san da haka. Sai Allah ya ce fa iza quriyatis salatu, idan an gama sallar juma'a, fantashiru fil ardi, Ubangiji ta'ala ya ce kuwa tsuban kasa, kowa ya je ya kama gabansa ya je kan sana'arsa. Shi ne sai ya ce wabtagu min fadlillahi, ku nema daga fadala ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. In ka koma, malaman tafsiri sai suka ce bitijara, ma'ana kowa ya je kan sana'arsa ya nemi fadala ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, shi ne arziki. Sai ya ce wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihun, ku ambaci Ubangijin ku ambato mai yawa don ku rabauta da abin da kuke bukata a gobe kiyama, ita ce aljanna. Nan umarni ne Allah subhanahu wa ta'ala yake mana cewa in an gama sallar juma'a kowa ya je kan sana'arsa. Kamar yadda bayani ya gabata, umarni idan ya zo kai tsaye daga Allah subhanahu wa ta'ala ko daga manzansa, to iya abin da ake fa'idanta a ƙarƙashin wannan umarni shi ne wajabci. Ko kuma ka'ida malamai suka ce duk lokacin da umarni ya zo daga wanda yake sama da kai, to wannan umarni iya abin da za a fa'idanta wajibi ne, sai an samu alamar da ta sarrafa shi daga wajabci zuwa mustahabbanci. To anan sai mu ce bayan gama sallar juma'a zuwa kan sana'a ga dukkan mutumin da ya halarci sallar juma'a sai mu ce wajibi ne? Ba dole bane ba, saboda anan abin da za mu kalla shi saye da sayarwa, kafin Allah ya haramta mana shi idan an yi kiran sallar juma'a, menene matsayinsa? Matsayinsa al-ibaha, ma'ana halacci. To don haka da Allah ya haramta mana saye da sayarwa da duk wata sana'a wadda za ta shagaltar da mu dangane da zuwa masallacin juma'a ga mutumin da juma'a ta zama wajibi a kansa, Allah ya haramta mana daga wannan lokaci. To bayan an gama sallar juma'a, Ubangiji ta'ala ya ce mu watsu a ban kasa, kowa ya tafi kan sana'arsa. Kenan anan umarnin ya koma kan asalinsa, tunda can kafin a hana halak ne, to a yanzu ma ya koma matsayinsa na halacci. Don haka in an gama sallar juma'a, in kana da buƙatar zuwa masana'antarka ka je, in baka buƙata hutu kake buƙata je ka gidanka ka huta. An gane ko? Karka ce anan ai Allah ya ce fantashiru fil ardi, ku watsu ban kasa, ku je ku nema daga fadala ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wannan amru mubahin ne, ba amru wujub ba ne, umarni ne na halacci, ba umarni ba ne ba wanda yake na wajabci, kenan amru al-ibaha ne. To wannan aya tana nuna mana wato dole ne mumini ya tashi ya nemi sana'a, nan karfin gwiwa ne da kuzari Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake bamu. Sai muka tsaya kan wannan hadisi wanda za mu tashi a kansa darasi na yau. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala an abi abdullah az-zubair ibn al-awwam radiyallahu an annahu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la an ya'khudha ahadukum ahabula thumma ya'tiya al-jabal fa ya'tiya bi huzmatin min haqabin ala dhahrihi fa yabi'aha fa yakuffa Allah biha wajha khairun lahu min an yas'ala an-nas a'abawhu aw mana'u rawahu al-bukhari. Wato Abu Abdullah shine Az-Zubair ibn al-Awwam, daya daga cikin mutum goma wanda aka musu albishir da gidan aljanna kafin su bar duniya, wanda shi Az-Zubair ibn al-Awwam siriki ne na Abu Bakar Allah ya kara masa yadda, domin shi yake aure da yarsa Asma'u yayar Aisha Allah ya kara masa yadda. Shine ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace la ayya akhuza ahadukum ahabula, yace ɗayan ku da zai dau igwansa. Lafazin ahabul jam'i ne na hab, idan aka ce hablun igiya kenan, jam'un sa kenan in ma ka ce hibal ko kuma ka ce ahbul. Manzon Allah yace ɗayan ku da zai dau igwansa, thumma ya'tiya al-jabala, sannan ya je kan dutse. Fa ya'tiya bi huzmatin min hababin ala dhahri, manzon Allah yace ya jabo kan icce a gadan bayan sa, ya zo gari fa yabi aha ya saida kan iccen. Fa yakuffa Allah biha wajha, Ubangiji ta'ala ya kame masa fuskarsa da wannan kudade, ma'ana ya biya bukatunsa. Khairun lahu min an yas'ala an-nasa, manzon Allah yace shine alkhairi gare shi. Nan khairu ba za ka dauke ta ba akan babanta ka ce ai ismu tafdil, cewa yafi masa alkhairi, domin a roko babu alkhairi. An gane ku? A roko babu alkhairi. Khairun anan bi ma'ana wannan shine alkhairi, ba za ka ce ba shi yafi masa alkhairi. Yanzu ne Allah yake fada a cikin suratul Furqan, ashabul jannati yawma idhin khairun mustaqarran wa ahsanu wakila. Ashabul jannati yawma idhin, Ubangiji ta'ala yace ƴan aljanna a ranar kiyama khairun mustaqarran, ba za ka ce ba su suka fi dangane da matabbata, wa ahsanu wakila kuma su suka fi kyawu ga wurin baccin rana, domin ƴan wuta babu wani alkhairi tare da su. Don haka anan khairun sai ka ce shine alkhairi kenan, ba za ka ce ba shi yafi. Shine anan yace khairul lahu, manzon Allah yace shine tsantsar alkhairi gare shi, min an yas'ala an-nasa, game da zai roki jama'a a aqahu aw mana'u, su bashi ko su hana shi. Manzon Allah yace ya je kan itace da igwansa, yayo kan icce, ya jabo iccen a gadan bayansa, ya zo gari ya saida kan iccen, ɗan kudaden da ya samu ya je ya biya bukatunsa. Manzon Allah yace wannan shine alkhairi gare shi dangane da roƙon jama'a, su baka ko su hana ka. Nan me ake nuna mana? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na ƙara mana kuzari cewa a matsayinmu na mu'minai, in har muna buƙata mu tsira da mutuncinmu, to mu nemi sana'a ko mun ƙanƙantarta. Ta hanyar wannan sana'a za mu kame kanmu dangane da roƙon jama'a. Tunda anan yace ka je kayo kan icce, ka jabo iccen a gadan bayanka, kaga fa anan wa maganar ma a ce kana da jaki ko raƙumi wanda zaka lamta ba ta taso ba, a gadan bayanka manzon Allah yace ka jabo kan iccen, ka zo gari ka saida, ɗan kudaden da ka samu ka biya bukatunka, manzon Allah yace shine alkhairi gare ka dangane da roƙon jama'a, su baka ko su hana ka. Sannan wannan na nuna mana cewa matukar mutum yana da ikon sana'a ko mun kankantarta, to roko haramun ne akan shi. In dai ka iya sana'a, to haramun ne kamar da roko sana'a. Wanda kar mu manta, yanzu in ka dauki cikin arna, ko miskini ne sai yayi kokarin ya san sana'ar da zai yi, maganar ya ringa bi yana bara, wannan sai dai a kasar Hausa. Ko mun kasancewar gaba da mutum ya rasa a jikinsa, to sai yayi kokari ya samu sana'ar da zai iya, ba dan komai ba dan ya kame kansa. Su sun san roko da bara wannan zubar da mutunci ne. To dan haka haramun ne ga duk mutumin da yake da karfin yin sana'a ya maida roko, yana da karfin yin sana'a, wato ya zamanto maruki, haramun ne ya zamanto dan maula kenan. Don haka anan ya kamata mumini yayi kokari ya sadaukantar da rayuwarsa duk wahalar da zai sha akan neman halak. Duk wahalar da zaka yi, in dai neman halak ce, to kai kokari ka saka kanka, domin wannan neman halak ibada ne. Umar Allah ya kara masa yadda ya ga wasu jama'a a cikin masallaci, kowa ya koma ya kudindine a gefe daya. Umar sai yake tambaya, wannan kwa zaman me suke? Sai suka ce, ai mu masu dogaro ne da Allah, arzikin mu wanda Allah ya yanka mana zai zo. Umar sai ya same su da kokara yana zungurarsu, ya fitar da su daga masallacin, yace sama ho ba ta ruwan zinari ko ruwan azurfa, yace kowa ya tashi ya je ya nemi sana'a. Irin wannan ba a kiran shi tawakkali, abinda ake kiran shi tawakkul, ba tawakkul ba, tawakkul bi ma'ana at-ta'akkur, komawa baya da kaskanci. Kace kai wai zaka meke kafa ɗaya ka dora kan ɗaya, iya abinda Allah ya yanka maka na arziki wai zai isko ka, bakin da Allah ya yanka baya hana shi ci, haka ake faɗa. Ko kuma wata kalima, randa tana daka Allah yake ba ta ruwa. Manzannin Allah subhanahu wa ta'ala ba haka ba suka yi, kamar yadda bayani zai zo nan gaba. Don haka shi arziki Allah ya kasa ya raba, kowa Allah ya yanka masa arzikinsa, duk wanda ya zo duniya da arzikinsa yake zauwa, kuma ba zai bar duniya ba sai ya cinye arzikinsa gaba daya. Hadisi yana cikin sahihain, riwaya ta Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya kara masa yadda, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa thumma yakunu alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi almalak wa yu'maru bi 40 kalimat bi katabi rizqihi wa amalihi wa ajalihi wa shaqiyyin aw sa'id wa wallahi alladhi la ilaha ghayruhu alhadith. Manzon Allah yake cewa lalle dayan ana hada halittarsa a cikin cikin mahaifiyarsa. Manzon Allah ya ce kwana 40 yana dugon mani, ran da ma'aurata suka sadu da juna, in Allah ya kaddara samun ciki, idan mani ya shiga mahaifarta, kwayar mani tana nan a matsayin kwayarta ta mani, ba ta canzawa sai ta kwashe kwana 40. Idan aka samu kwana 40, manzon Allah ya ce wannan kwaya ta mani sai ta rikida, sai ta koma gudan jini, shine jini wanda bai wuce gut ɗaya ba. Idan aka samu kwana 40 yana matsayin dugon jini, manzon Allah ya ce sai ya sake canzawa, sai ya koma wata guntuwar tsoka wadda bata wuce ba gwalgwadon wadda za a tamna. Idan ya cika kwana 120, Ubangiji ta'ala sai ya daidaita halittar, a fitar da kai, a fitar da hannuwa, a fitar da kafafuwa, da ido, da hanci, da baki, da kunne, da sauransu, sai Allah ya turo mala'ika na musamman. Ubangiji ta'ala ya umarci wannan mala'ika ya busa ma wannan jinjiri rai, mala'ikan sai a ce kuma ya rubuta abubuwan nan guda hudu. Farko sai ya rubuta aikinsa, a iya rayuwarsa wani aiki ne zai yi, aiki ne na 'yan aljanna ko kuma aiki ne na 'yan wuta. Abu na biyu sai a rubuta arzikinsa, gwalgwadon arzikinsa a iya rayuwarsa. Na uku sai a rubuta ajalinsa, kwanuka nawa zai yi a rayuwarsa. Na hudu sai a rubuta shin dan aljanna ne ko dan wuta ne. To wannan dalili ne wanda yake tabbatar mana da kafin ya zo duniya sai Allah ya kididdige iya abin da yake arzikinsa. Kuma haka a wani hadisi sahihi, zan Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa, inna ruhal qudusi nafasa fi ruhi anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha wa tastawjiba ajalaha fattaqullaha wa ajmilu fi talab. Zan Allah yake cewa lalle ran tsarki Jibrilu alaihi salam yayi busa a cikin zuciyata ya tabbatar min da cewa dukkan wata rai bata mutuwa sai ta cike iya kwanukan da Ubangiji subhanahu wataala ya kayyade mata na rayuwa kuma sai ta cinye arzikin ta gaba daya sannan mutum yake barin duniya baka tafiya lahira dide da kwaya daya arzikin ka kabar shi a doran kasa to lalle kowa yana zauwa da arzikin sa to haka kawai sai mu dora kafa daya kan dai mu ce abinda Allah ya yanka mana na arziki zai zo dole sai mun kama sababi dole sai mun tashi mun nema wannan sunna ce ta Ubangiji subhanahu wataala nassi na alqur'ani ya wuce a lissafa wanda yake nuna mana dole sai mun kama sababi kuma cikin suratu maryam maryam tana cikin naƙuda ta fita bayan gari maryam sai ta je gindin wata itaciya ta dabino ta jinginu da ita ko ta dan samu sauki ubangiji ta'ala sai ya yi wahayi ga maryam alaihi assalam ubangiji ta'ala yace da ita wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhla تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أهدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا وبنجي تعالى يتي ياكي مريم ججغا إتاتير ننتدبين إن هركين جلج ذاتا وبنجي تعالى يتي أن يرمى غازات فادو إن كافادو الله يتي كدوكا كتي mu tsaya mu kalli halin da Maryam take ciki hali ne wanda yake mai tsanani tana cikin naƙuda wanda galibi mace in tana cikin naƙuda tana fita daga hayyacinta ubangiji ta'ala yace ta zuzzuga wato itaciyar dabinon ta kama ta girgiza to anan ba Maryam ba banda ma halin da take ciki na naƙuda kaddara cewa tana cikin koshin lafiya ina Maryam ina girgiza ku tuttiran dabino wanda kututturan dabino mutum goma ma kafin su girgiza shi ƴaƴan ice su fado ba a gane ba wanda yake kusa amma dan Allah ya nuna mana komai sai da sababi maimako ubangiji ta'ala bashi da ikon da zai karkato dabino ko ya jijjiga dabinon da karfin kudurarsa magar ta fado Maryam ta ci amma sai aka ce ta kama ta girgiza me yake nuna mana kenan al'aqzu bil asbab ruko da sababi duk abin da kake bukata a rayuwarka to ka tashi ka kama sababi yanzu anan misali ka zo ka zauna ka meke kafa dai kan dai ka ce da kake bukatar Allah ya baka ta wace hanya yake samun da aure shine sababi wanda yake na samun da annabi Musa alaihi salam lokacin da ubangiji ta'ala yayi wahayi cewa ya tattare ya nashi zama a kasar Masar Allah yace ba tasu bace ba a yanzu Annabi Musa ya tattara jama'arsa suka kama hanya suka bi dare suka fita daga kasar Masar aka wayi gari Fir'auna da jama'arsa aka ga babu Musa babu dalilin shi Fir'auna ya tattara jama'arsa aka bi baya an bi baya Annabi Musa alaihi salam da jama'arsa sun zo bakin teku kuma ga Fir'auna da jama'ar sanin sun girka ko jama'ar Annabi Musa suka ce inna la mudrakuna lalle mu za a cin mana in ku aka cin mana suka ce hallaka mu za a yi kamar yanda a Hausa ake cewa gaba kura baya sayaki gaba ga teku baya kuma ga Fir'auna da jama'ar sa suka ce inna la mudrakuna lalle mu za a cin mana in ku aka cin mana za a hallaka mu Annabi Musa yace kalla inna ma'i rabbi sayahdi yace wallahi ku daya ba za a cin muku ba dangana a halakar da yace lalle ubangiji na tare da ni da sanin zai nuna mu mafita ma'iya khaswa kenan take yake sai Allah ya yi wahayi ga Annabi Musa aka ce ya duki teku da sandar shi Annabi Musa ya daga sanda ya bugi teku ubangiji ta'ala yace famfalaka fakana kullu firqin kaqawdil azim teku sai ya dare yayi hanyoyi Annabi Musa da jama'ar sa suka bi suka wuce Fir'auna da nashi suka zo tsakiyar teku Ubangiji ta'ala ya sanya teku ta ruhu gaba ɗaya ta halaka su shin anan Ubangiji ta'ala bai yada ikon ya sanya teku ta bushe ta yi hanya Annabi Musa da jama'ar su wuce ba tare da an buga sanda ba? Dan Allah ya nuna mana komai yana da sababi, sai aka ce ya daga sandar shi ya bugi wannan teku. Haka idan ka koma cikin suratul Baqara da suratul A'raf, mutanen Annabi Musa sun nemi cewa Annabi Musa ya shayar da su, ya roƙa musu Allah ya shayar da su. Annabi Musa ya roƙi Ubangiji, Ubangiji ta'ala ya yi wahayi, aka ce Annabi Musa ya bugi dutse da sandar shi. Kai tsaye Annabi Musa yana bugon dutse, sai ido 12 na ruwa suka kullo daga jikin dutse. Ubangiji ta'ala ya ce, wa idh tasqa Musa liqaumihi fa qulna ضرب bi asaka al-hajar fanfajarat minhu 12 ayna qad alima kullu unasin mashrabahum al-aya. Anan Ubangiji ta'ala ba shi da ikon ya sanya dutsen ya fito da idanun ruwa ba tare da Annabi Musa ya buga sandar shi, dan a nuna mana komai yana da sababi. Kenan anan dole ne ba maganar ka ce ayi arziki na wanda Allah ya yanka mu, di yanda za a yi sai ya same ni. Ka kwanta ka ki neman sana'a, wannan kana suka ne ga shari'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da ita. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ranar da zai shiga Makka, ya shiga Makka manzon Allah kanshi da kulkuli shine hular kwano, ya san kuma ba wani mai ba da kariya illa Ubangiji subhanahu wataala. Ni manzon Allah yake nihi da sanya wannan hular kwano saboda kar makamin abokin gaba ya taba shi, sababi ne ya kama. An gane ku? Sababi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kama. In zai fita fagen daga, manzon Allah yana saka silke a jikin shi, shine wato riga wadda take ta karfi, ba dan komai ba ko saboda neman kariya game da makamin abokin gaba. Amma ya san cewa wannan makami bai isa ba yayi tasiri ya hana makami ya taba jikin shi, dole sai da izinin Allah. Dan haka duk abin da muka kama na sababi, to wannan kar mu dogara akan wannan sababi, mu rike shi a matsayin sababi ne. Lalle muna son mu zamanto mawadata, mu ji dadin rayuwa, mu nemi arziki, sai mu nemi sana'a. To amma kar mu dogara akan wannan sana'a mu ce ai mu mun hauti din nazira, tunda yanzu dai a kadan ma ina da jari kaza, ko ta lalace dai ba zan rasa abin da zan ci nan da zuwa da shekara 10 ko kaza. Wannan sababi in ka kama shi mai dashi gefe, kar ka dogara akan shi, sai ka maida al'amarinka zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala, domin shi sababi ba a karan kanshi da yake tasiri. Mutum nawa ya kasa yin tsari tun daga hudowar rana har ta fada bai cinikin dala ba, kuma ga ya kaya ne wanda ake bukata original ba, sai rana ta fito ta fada bai cinikin dala ba. To dan haka kasancewar kar ka dauki sababi akan cewa shine gaya, in ka kasa ka tsare to mai da al'amarinka zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala, domin sai Allah ya ga dama wannan sababi yake amfani. Mu koma cikin suratul anbiya, abu ne sananne duk abin da aka jefa cikin wuta kai tsaye wuta za ta kone shi kurmus. To amma sai ga Annabi Ibrahim alaihi salam, an jefa shi wuta kuma wuta ta ki kone shi, wa ya hana wannan wuta ta kone Ibrahim alaihi salam, tare da cewa wuta ita ce sababin kone duk wani abu da ka sani. Ubangiji ta'ala ya ce ya na rukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. To dole mutum ya tashi ya nemi ya kama sababi, wannan sababi baya cin karo da tawakkali. In aka ce tawakkali kenan ka kama sababi, sannan kuma ka dogara ga Ubangiji subhanahu wataala. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu, law annakum tatawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr tagadu khimasan wa taruhu biqana. Manzon Allah yace da a ce kuna dogaro ga Ubangiji haƙiƙanin dogaro, manzon Allah ya ce da Allah ya azurta ku irin yanda yake azurta tsuntsu. Yaya Allah yake azurta tsuntsu? Manzon Allah ya ce tagadu khimasan, tsuntsu zai yi jijjigi ya fita daga shekarsa cikin shi a dan fara saboda yunwa. Manzon Allah ya ce wata ruhu bi banan, sannan sai ya maraita ciki a cike da kwaya har ya kawo abin da zai tsatsaga ma ƴaƴansa. Shin tsuntsu idan aka wayi gari zama yake a cikin shekarshi? Futa yake yaje masussuka, yaje duk inda ya san zai je ya samu abinci, futa yake yaje ya tsatsago sannan ya dawo gida. To kaga anan ne manzo Allah yake nuna mana ashe tawakkali ga Allah dole mutum sai ya kama sababi. Don haka wannan yana nuna mana cewa bai dace ba a matsayin mu na mu'minai mu wulakanta sana'a ko mun kankantar ta, wallahi ko mun kankantar sana'a ita ce alkhairi game da roƙo, dan roƙo babu wani alkhairi tare da shi. Kuma kar mu manta, in har muna ganin cewa mu yanzu mun wuce matsayin mu dau tire wanda yake na goro, ko ka dau wata baka, ko ka je kana tallar igiya ko wasu abubuwa, ko kana da ku, to in har kana ganin cewa sana'a ce wadda take kasa, matsayinka ya wuce kai da ku, to kar ka manta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ku suka ringa yi, su jafi kaya a gadon bayan su, su kai mamutun su ajiye a biya su, wanda kar mu manta mun wuce da hadisi. Wani sahabi yake cewa lokacin da ayar sadaka ta sauka, yake cewa kunna nuhamilu ala zuhurina, yace da ko muke yi a gadon bayan mu muke daukan kaya mu kai mu aje a biya mu, in an biya mu dan abinda muka ci muka biya bukatun mu, abinda ya rage mu ba Allah rinci. To sahabu manzon Allah yayi da ku, yawa ne ne ba zai yi da ku ba idan ba shi da sana'ar da zai yi. Ko mun kankantar sana'a kada mu rina ta, ta hanyar wannan sana'a za mu kare mutuncin mu. In har kai a tunaninka babbar sana'a kake bukata, to in karamar sana'a ta samu fara daga ita, Hausawa suka ce da rarrahe ake tashi, karka ce wannan sana'a na wuce ta, aiki fulan kina yanzu yaya, za a ce yanzu ni da nake da fulan kaza, a ce ni zan zo in yi karantarwa ko ni zan zo in yi kaza, a dole kawai sai dai a bani shugabancin wata ma'aikata a kebance mun biyo, wallahi sai ka shekara da shekaru har ka kai lokacin retirat aiki bai samu ba. Mutum nawa anan yake kallon diploma ɗin shi yau ba shi da aiki, dan aikin da ya samu ko tsaron kwandon shara aka ce kai, aka yanka ma albashi, je ka ka rike, al'amari a hannun Allah yake. Ma baina karfati ainin wanti ba haki ha yugayyiru Allahu min halin ila hali, tsakanin kyautawar ido Allah yake canza bawa daga hali kaza zuwa hali kaza. To dan haka anan kenan, dole kar mu ji kunyar sana'a ko mun kankantanta. Rihin asiri yana karkashin wanda yake da sana'a. Wa an abi hurairata radiyallahu anhu annahu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam la an yahtaqiba ahadukum huzmatan ala dhahri khairun lahu min an yas'ala ahada fayu'tiyahu aw yamna'ah. Muttafaqun alayhi. Wato Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace la an yahtaqiba ahadukum huzmatan ala dhahri, manzon Allah yace dayan ku da shi zai je yayo kan icce ya jabo a gadan bayansa, khairul lahu min an yas'ala ahada, manzon Allah yace yin iccen nan shine alkhairi gare shi game da roƙon wani, fayu'tiyahu aw yamna'a, ya bashi ko ya hana shi. Ma'ana ka je ka yo kan icce, lafazin ya hatabi ba an ciro shi ne daga alhaqab, in aka ce alhaqab wato shine kenan huskaren itace, shine anan manzon Allah yace la an ya hatabi ba ahadukum huzma, idan aka ce huzma shine kai kenan, manzon Allah yace dayan ku da zai je yayo kan icce ala zahrihi, ya jabo a gadan bayansa, khairul lahu min an yas'ala ahad, manzon Allah yace shine alkhairi gare shi game da roƙon wani, fayu'tiyahu aw yamna'a, ya bashi ko ya hana shi. Kenan ka je ka yo kan icce ka sida ka biya bukatunka, manzon Allah yace shi yafi alkhairi maimakon ka roƙi wani ya baka ko ya hana ka, saboda in an baka ma mutunci da ya zube, saboda ka zubar da mutuncinka sai da ka samu kaskanci wanda yake na roƙo. وليعذ بالله. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان داود عليه السلام لا يأكل إلا من عمل يده. رواه البخاري. وتو أبو هريرة الله إكرم سيدك يجوا منذ الله صلى الله عليه وسلم يج. كان داود عليه السلام. النبي داود عليه السلام ya kasance la ya akulu illa min amali yadi, baya cin wani abinci, baya shan wani abin sha sai ta hanyar abin da hannunsa ya aikata, sana'ar da yayi da hannun shi ya je ya sayar da ita, to kudaden da ya samu cinsa da shansa suna kan hanyar wannan sana'a ta shi, ba dan komai ba ko ba abin da ya wuce mutum ka ci abinci daga abin da yake jibinka wahalar da kai ka nema. don haka wasu malamai da suka kalli wannan hadisi suka ce ai duk a cikin sana'a ta duniya fiyayyar sana'a wato shine sana'ar hannu suka ce ita tafi kowace sana'a wasu malamai suka ce a kasuwanci saye da sayarwa shine yafi kusa da halal wasu malamai suka ce a noma shine yafi to illa kasancewar duka a tankade da rauraye da malamai suka yi wace sana'a tafi kowace sana'a fiyayyar sana'a dai anan ita ce jihadi domin jihadi shine sana'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan Allah ba zai zaba ma manzansa wata sana'a sai sana'a wadda take fiyayya manzon Allah da Allah ya turo shi a matsayin manzo manzon Allah ya ce arziki na an sanya shi a karkashin tsinin mashi ma'ana jihadi shine sana'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda in an samu ganima za a kasa ta kashi biyar kamar yanda bayani ya gabata wannan kashi ɗaya daga cikin biyar din ganima haƙƙi ne na Allah da manzansa da dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na kusa sune wanda Allah ya haramta musu cin zakka da marayu da waɗanda suke miskinai da baƙo wanda yake dan wucewa kamar yanda Allah ya ce wa alamu annama ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu walil rasuli walidhil qurba walyatama walmasakini wabnis sabili in kuntum amantum billahi wama anzalna ala abdina yawmal furqani yawmal taqal jam'an wallahu ala kulli shay'in qadir jihadi shine fiyayyar sana'a to bayan jihadi sai wace sana'a sai sana'ar su malan gali kenan noma noma shine fiyayyar sana'a bayan jihadi saboda noma duk abinda ka noma da abinda kai ka ci da abinda barawo ya sata da abinda tsuntsu ya ci da abinda wani kwari ya ci wannan sadaka ce jariya ladan ta na gudana akan ka har zuwa kiyama hadisi ne sahihi kar mu manta ya wuce ya gabata manzon Allah yake cewa la yagrisul muslimu garsan musulmi ba zai dasa wani dashi ko ya shuka wata shuka fa ya akula minhu insanu dan adam ya ci daga wannan abin da ya shuka manzon Allah yake cewa wala dabbatun wala dai ko wata dabba ko wani tsuntsu manzon Allah yace illa kana alaihi sadaqatan ila yawmil qiyama wannan abin da mutun ya ci ko wata dabba ko wani tsuntsu sai ya kasance sadaka ce mai gudana akan ka har zuwa kiyama a wata riwaya manzon Allah yace abinda ma aka sata wannan kana da ladan sadaka akan shi har zuwa kiyama don haka sana'a ce wanda ita ma ta fi kusa da halak sannan sai ka sa irin sana'ar hannu sannan kuma da irin saye da sayarwa waɗannan su ne sana'o'in da ya kamata a ce mumini a rayuwarsa kar a wayi gari a ce baya da ɗaya daga cikin waɗannan sana'a shine anan manzon Allah yake ce mana annabi dauda alaihi salam ya kasance baya cin abinci sai daga abin da hannunsa ya aikata kar mu manta ubangiji ta'ala ya masa baiwa baiwar da Allah ya ma annabi dauda ko mu ce mu'jiza idan ya dauki bakin karfe annabi dauda yanda ka san ka rike dawan hura a hannunka haka yake yanda dawan hura bai ya gagara ka ka cura shi ka juya shi nan ka juya shi nan ka kalelece shi ka yi abin da ka ga dama da shi to haka annabi dauda alaihi salam idan ya dauki bakin karfe yanda ka san dawan hura haka yake shine Allah ya ce yake faɗa a cikin suratul saba'i ubangiji ta'ala ya ce wa allana lahul hadi ya ce annabi dauda mu ne muka tausasa masa bakin karfe muka ce da shi a ni'imal sabiqatin wa qaddir fisar muka ce masa ka kera silke wanda yake mai cikar saka ubangiji ta'ala ya ce wa qaddir Allah ya ce ka daidaita fisar game da zoga kenan kar ka yi zobe wanda yake mai fadi wanda tsinin mashi zai iya wucewa kuma kar ka yi wanda yake mai kunci wanda kenan ba zai ringa sakewa ba yana jayuwa a jikin mutum shine can cikin suratul anbiya ubangiji ta'ala ke cewa wa allamna husanata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fa hal antum shakirun amma fa kafin annabi dauda ya samu wannan sana'a ta hannu sana'ar da yayi a farko ita ce sana'ar da annabawan da suka gabace shi da duk wani annabi da ya biyo bayan shi har zuwa cika makin manzanni gaba ɗaya sun yi tarayya akan sana'a daya shine kiwo kamar yanda hadisi ne sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa babu wani annabi daga cikin annaba wanda Allah ya aika gaba da kowanne sai da yake kiwo. Suka ce har kai ya manzon Allah yace wallahi har ni yace ni ma na ringa ma mutanen Makka wato kiwo, kowa ya kuro dabobinsa in kai su makiyaya da yamma in dawo da su, sannan zuwa wani lokaci a dan bani abin da ya saukaka. Manzon Allah yace ni ma sai da nayi kiwo. An gane ku, kiwo sana'a ce wadda take ta annabawan Allah, don haka ita ma fiyayyar sana'a ce, don Allah ba zai zaba ma annabawansa sana'a sai sana'a wadda take fiyayya. To don haka anan Annabi Dauda alaihi salam sana'ar hannu ce, ta wannan sana'a yake cin abinci. Don haka anan kasancewar karkace ni malami ne, an gane, ko kuma ni kaza ne, yaya za a yi in nemi sana'a? Dole ka tashi ka nemi sana'a, kamar yadda bayani ya gabata. Annabawan Allah menene matsayinsu? Su ne malaman al'umma, wanda takanas Allah ya turo su domin karantar da al'umma, amma karantar da al'ummar bai hana su ba yin sana'a. Karantar da al'umma bai hana su ba yin sana'a. Don haka neman ilimi da karantar da shi wannan ibada ce ta musamman wadda ake neman sakamakonta a gobe kiyama. Kullum muna kai kawo a cikin Alkur'ani, amma mun kasa ganewa cewa neman ilimin ibada ne, da karantar da shi ibada ne. Yanzu ko ma cikin suratu Hud, me annabi Nuhu alaihi salam yake fada, cewa ya qaumi la as'alukum alaihi mala in ajriya illa ala Allah wa ma ana bi baridil ladina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhadu. Cewa ya ku jama'ata, bana roƙonku wata dukiya akan karantarwa da nake muku da sakon Allah da nake isar muku. Sai ya ce in ajriya illa ala Allah, la dan karantarwa ta da nake muku bai zamanto ba face ina ga Ubangiji subhanahu wataala, shi zai biya ni a gobe kiyama. Haka idan ka dan gangaro ni, Annabi Hud alaihi salam ya faɗa, cewa ya qaumi la as'alukum alaihi ajra in ajriya illa ala allazi fatarani afala ta'qilu. Yace ya ku jama'a ta, yace bana roƙonku ko wani lada akan sakon Ubangiji da nake isar muku. Yace lada na bai zamanto ba face yana ga Ubangijin da ya kage halitta ta. Yace shin yanzu ba ku hankalta tunda na fara karantar da ku na taba cewa ku dawo abu kaza ku ban? Kullun ca nake ku kadaita Allah a cikin ibada. Haka Annabi Hud ya faɗa musu. Haka idan ka dawo cikin surati Shu'ara, Ubangiji ta'ala yake cewa kazzabat qaumu nuhin lil mursalin idza qala lahum akhuhum nuhun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa'iun wa ma as'alukum alayhi min ajr in ajri illa ala rabbil alamin. Sai yake cewa kazzabat 'adun lil mursalin idza qala lahum akhuhum hudun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa'iun wa ma as'alukum alayhi min ajr in ajri illa ala rabbil alamin. Kazzabat samudun lil mursalin kazzabat samudul mursalin idza qala lahum akhuhum salihun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa'iun wa ma as'alukum alayhi min ajr in ajri illa ala rabbil alamin. Kazzabat qaumu ludin lil mursalin idza qala lahum akhuhum ludun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa'iun wa ma as'alukum alayhi min ajr in ajri illa ala rabbil alamin. كذب اصحاب الايكه المرسلين اذ قال لهم شعيب الا تتقون اني لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعون وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين. ككوما cikin surati shura cikamakin manzanni mai ya fada qul la asalukum alayhi ajran illa almawaddati fil qurba. Ce da su ni bana roƙon ku ni lada akan sakon Ubangiji subhanahu wataala da nake karantar da ku. To dan haka anan Annabi Dauda alaihi salam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace Annabi Dauda baya ci baya sha sai daga cikin abin da hannun shi ya aikata, ma'ana sana'ar shi ta hannu. Wa anhu radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala kana zakariya alaihi salam najjara rawahu muslim. Wato Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace Zakariya alaihi salam ya kasance kafinta ne, Najjar shine wanda yake sana'a ta katako kenan, ya sassaka yayi gado ya sassaka yayi kujera ya sassaka yayi kanta da sauran abubuwa shine anan yace kana zakariya alaihi salamu najjara wato zakariya alaihi salam wato kafinta ne kaga anan kenan annabawan Allah bayan sun yi tarayya akan wacin sana'a kiwo daga baya kowa yana da wata sana'a wadda take ta daban kowane annabi da ka sani yana da sana'a wa anil mikdam ibn ma'ad yakrib radiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alayhi wa sallam annahu qala ma akala ahadun ta'aman qattu khayran min an ya'kula min amali yadihi wa inna nabiyallahi daud kana ya'kulu min amali yadihi rawahu al-bukhari wa to al mikdam ibn ma'ad yakrib allah ikarama sa yadda ki cewa manzon allah sallallahu alayhi wa sallam yace daya mutun daya bai taba cin abinci da dai abincin da yafi masa alkhairi manzo Allah yace sama da sana'ar hannunsa ma'ana dan adam a rayuwarsa bai taba cin abinci abincin da yafi masa alkhairi sama da abin da hannun shi ya aikata ma'ana sana'arka sai manzo Allah yace wa inna nabiyallahi dauda lalle annabin Allah annabi dauda kana ya akulu min amali yadi ya kasance yana cin abinci ta sana'ar hannunsa ta hanyar abin da ya samu na sana'ar hannunsa nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya nuna mana cewa abin da yafi a rayuwarmu mu ce mu maida shi abincin mu kenan abin da hannunmu ya aikata sai ya nuna mana micece illa sai ya ce domin annabin Allah annabi Dawud alaihi salam ya kasance da sana'ar hannunsa yake ci yake sha kenan don haka anan kasancewar wannan sunna ce ta annabawan Allah yin sana'a malumci ibada ne don haka fatan mu shine Allah ya sanya albarka a cikin abin da ya hure mana na sana'a ubangiji ta'ala ya gafarta mana kuskuren da muka yi abin da muka faɗa daidai ya ba mu ladan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk kuma akwai wani dan uwa daga Yemen ya ce za su zo su biyu to ban sani ba ya ce Laraba za su zo kina in har Allah ya sa sun zo Laraba kenan anan masallaci ranar Alhamis insha Allah kenan za su gabatar da fadakarwa indai insha Allah